Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Madina Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Asabar 28 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
To Sarfilo ga kanan labaran. Ministan tsaron Burtaniya a yau Asabar ya bada labarin akalla sojojin Rasha 300 ne suka jikata a wani hari da sojojin Ukraine suka kai masu. A birnin Kudus kuma mun samu labarin wasu mutane biyu su ma sun jikata a wani harin mai uwa da wabi da wani dan Palestino ya kai. Yan sanda a birnin Memphis da ke kudancin Amurka sun fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna yadda aka doki wani matashi bakin fata har ya mutu.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa yayin da mafi yawan yan kasuwa a Najeriya ke tsoron ci gaba da karɓar tsaffin kuɗaɗen da za su daina aiki, babban bankin Najeriya ya ce yana ci gaba da bibiyar lamarin tare da faɗakar da al'umma.
Mun yi mitin da 'yan miyata Allah, mun yi mitin da ƙungiyar masu yin burodi da aka ce sun daina yin burodi, mun yi mitin da 'yan kasuwanni. Yanzu haka zancen da nake maka gobe za mu je kasuwanni wajen 20 a kanan nan.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ambaliyar ruwa da aka fuskanta a fadin kasar ya haddasa asarar makudan kuɗaɗe.
To a kan dai wannan hasashen da muke magana wanda ita World Bank ta yi mana ana magana $3 billion zuwa $9 billion.
To Allah ya kyauta, sai a biyo mu domin jin dukkan rahotanninmu. Sai kuma shirin a dawo lafiyar Baba Yaku Makeri zai kawo mana, sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ki aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya.
To ga labaran dalla-dalla. Ministan kula da harkokin tsaron Burtaniya ya sanar a yau Asabar cewa akwai yiwuwar sojojin Rasha 300 sun jikata a harin da aka kai musu a sabuwar shekara a Makivka kusa da Donetsk a kasar Ukraine. Ma'aikatar ta kyautata cewa an kashe mafi yawan sojojin ne ko kuma sun ɓace, ba wai an jikata su bane. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a yayin da takwarar aikinta ta Rasha ta ɗauki matsayin da ba kasafai take yi ba na bayyana abin da ya faru, inda ta ce sojojinta sun sha kashi, sai dai ta ce sojoji 89 ne kaɗai aka kashe. Ma'aikatar ta Burtaniya ta ce ya yiwu Rasha ta duba cewar ba za ta iya yin shiru a kan harin ba, saboda kwamandojin Rasha na fuskantar kakkausar suka saboda abin da ya faru. Wani hari na harbin bindiga da aka kai a birnin Kudus a yau Asabar ya yi dalilin jikata mutane biyu. An kai harin ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan da aka harbi mutum 7 a wani wurin ibada da ke wajen birnin Kudus, lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar Juma'a kafin 'yan sanda suka isa wurin, inda suka kashe maharin. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa 'yan sanda sun harbi wanda ya kai harin na yau Asabar, amma babu bayanin zahirin halin da yake ciki. A ranar Alhamis ne samame da wani jirgin saman sojojin Isra'ila ya kai a sansanin 'yan gudun hijira na Janin ya yi dalilin kashe mutane 9. Wannan ce ɗaya daga cikin munanan rana da aka gani a shekaru masu yawa a gabar kogin Jordan. Jami'ai sun nuna damuwa akan cewa harin na iya nuna fara karuwar hare-hare a Isra'ila da gabar kogin Jordan.
A gai da Madina Dauda, nan ba da jima ba za mu kawo muku da ƙarashin labaran duniya. Kafin nan, 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa akan ƙarancin takardun sabbin kuɗaɗen da babban bankin ƙasar ya bullo da su. A dai lokacin a lokacin da ya rage kwanaki 3 adin bankin da ya ayyana daina amfani da tsaffin takardun ya ƙare. Sai dai mahukunta bankin na CBN sun ce matakan da suke ɗauka na wadata jama'a da takardun kuɗaɗen na samar da sakamako mai alfanu. Kamar yadda Hajiya Rakiya Muhammad, daraktan kula da al'amuran fasaha na sadarwa ta bankin, ta shaida wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari.
Mun samu ci gaba kwarai da gaske da muka zo muka haɗa kai da 'yan branch ɗin. Kakar su ne suke ƙasa, mu kuma mun zo musu da saƙonnin da ya kamata ya yi so muna aiki tare. Muna bullo da wasu sababbin abubuwa tunda mun zo mun ga abubuwan da ke faruwa a ƙasa. Saboda haka mun ci kamar nan Kano, kaga mun je local governments daban-daban, kuma in ƙura ta taso mun san ta yadda za mu bi. Mun kwantar da ita, mun yi mitin da 'yan miyata Allah, mun yi mitin da ƙungiyar masu yin burodi da aka ce sun daina yin burodi, mun yi mitin na yan kasuwanni yanzu haka zancen da nake maka gobe za mu je kasuwanni wajen 20 a kanan nan dan mu je mu tabbatar musu da cewa wannan abun ba abun ta da hankali su je ne rufe kantinan su bar kantinan su abun su ci gaba karban tsofaffin kudaden nan dan ba za a daina karba ba har zuwa talata sati mai zuwa
kina cewa misali wannan tsari da kuka zo da shi sabon tsari ya ci nasara amma ana ci gaba kuma da samun korafi cewa har yanzu kudin nan in an je injin can da ake dan sa kati a samu kudi har yanzu baya sama ko dai kaje ka tarar ba kudi ko kuma wasu ma ana cewa tsafin takardun nan ake gani
kwarai sati biyu da suka wuce akwai wannan korafin aka ce bankuna ba sa sa kudi a wannan ATMs din amma kusan kullun sai mun je bankuna su bude mana vault din su mu tabbatar duk kudin da aka ba su sun sa a wannan bankuna wato matsalar da ake samu shine mutum daya sai ya je da katuna wajen 20 ya tacciran kudin nan ko kuma in ya je ya bulayi sai ya ƙara koma ya bulayi ko mutane suna ta zaran kudin nan amma baka ganin su a gari to me mutane suke yi da kudin sun boboye kudaden nan a cikin mutane su fito da kudin nan su kashe ba dan ado aka yi su ba dan aka kashe ne kuma mutane suna ganin kamar za a samu matsala ba za a samu matsala ba bugu da kare kuma maganan kashe kudin cash muke son mutane su gane akwai hanyoyi iri-iri da za su iya cinikayya ba lalle sai ana dauko kudi zuzurutun su na baka ba
duk wannan batun wasu ina ganin cewa mutanen karkara sun fi fuskantar kalubale me babban bankin CBN ke yi ne dan ganin cewa mutanen karkaran nan dai ba su sha wahalar da bata dace su sha ta ba
eh kwarai kuwa da muka zo muka lura da hakan kaman Kano local governors da yawa ba masu da banki ba su da ATM in fact wajen 24 sai muka fara shiga local government din yanzu zancen da nake maka mun kai yafi 30 mun shiga mun kai yafi 30 muka je kofar hakiman garin muka aka sa aka shiga gari aka yi kai shela don mai kuɗi ya fito da su kuma sai ka ga mutum 1,500 2,000 haka suke canzawa da yawan su sun canza kuɗin a ƙauyuka kuma za mu ci gaba da wannan tsari saboda mun ga yayi saboda haka yanzu in ka je local governments da yawa da ka ga mutane suna harkarsu da sababbin kuɗin nan kamar mu har sun fa ƴan birnin saboda ƴan birni kwasa suke suna boyewa
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan tattaunawa to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya Wasu jiragen yakin sojan saman Indiya guda biyu sun yi hatsari a lokacin da suke wani atisayen horo. Rundunar sojan sama ta ce ɗaya daga cikin matukan jirgin uku da hatsarin ya rutsa da su ya mutu safiyar yau Asabar. Hadarin ya afku ne a kusa da Morena. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa jirgin da hadarin ya rutsa da su wato jiragen su ne Sukhoi 30 da kuma Mirage 2000. Hukumomi a Auckland birni mafi girma a New Zealand sun fara aikin gyare-gyare a yau Asabar kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haifar da ambaliyar ruwa da ta kashe mutane tare da rufe filayen jiragen sama da tilasta soke bikin taron Elton John da ya shirya. Har yanzu dai dokar ta ɓaci na ci gaba da kasancewa a birnin mai mutane miliyan 1.6 da ke tsibirin arewacin New Zealand yayin da aka samu sauƙin ruwan sama bayan da ya haddasa ambaliyar ruwa a arewaci da arewa maso yamma da yamma. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Auckland ta wani bangare na majalisar birnin ta ce hasken rana ya bayyana yanzu za a fahimci tasirin guguwar da sakamakon iska mai dumi da ke saukowa daga wurare masu zafi wanda ya haifar da ruwan sama mai ƙarfi da kuma tsawa. Daga ƙarshe Amurka da Tarayyar Turai sun ba da sanarwar kulla wata yarjejeniya don hanzarta haɓaka amfani da bayanan sirri don inganta aikin noma kula da lafiya da ba da agajin gaggawa. Hasashen yanayi da kuma wutar lantarki wani babban jami'in gwamnati da yake tattaunawa game da shirin jim kaɗan bayan sanarwar a hukumanci ya kira yarjejeniyar AA ta farko tsakanin Amurka da Turai. A baya dai an takaita yarjejeniyoyin da aka kulla kan batun ne kawai ga wasu fannoni na musamman kamar inganta bayanan sirri in ji jami'in. Tsarin AI wanda ke nufin algorithm na amfani da bayanai don yanke shawara mai ma'ana ana iya amfani da su don samun sauri da inganci na ayyukan gwamnati. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA.
Madalla. Yayin da gwamnatin Najeriya ta ce ta tabbatar da cewa kasar ta yi asarar sama da dala biliyan 6 daga ambaliyar ruwa da ya fara damunar shekarar 2022. Masana da al'umma da ambaliyar ruwan ta shafa a baran na ganin gazawar gwamnati wajen shirya kare faruwar irin waɗannan bala'o'i. Yayin hirda muryar Amurka, ministar jin kai da kare faruwar ibtila'i ta Najeriya Sadiya Umar Faruk ta ce gwamnati za ta yi mai yiwuwa da rage barnar da aka yi hasashe. Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja.
Tun kafin daminar ta shekarar 2022 da fadi, masana yanayi sun yi hasashen samun ambaliyar ruwa mai tsanani, wanda wannan ambaliyar ruwa ta yi barna tare da haddasa rasa rayuka da dukiyoyin al'umma, wanda ya haura irin wanda ya faru a shekaru 10 da suka gabata, wato na shekarar 2012. Duk da cewa hukumomin kasar sun alakanta wannan ambaliyar ruwa da canjin yanayi da kasashen duniya ke fuskanta, gwamnatin kasar ta nuna alhininta kan irin barnar da aka samu. Ministar jinkai da kare faruwar ibtila'i ta Najeriya Sadiya Umar Faruk ta ce gwamnati ta tallafa duk waɗanda wannan bala'i ya shafa, a inda ta ce kasar ta yi asarar dukiyoyin da kuɗinsu ya kai sama da dala miliyan 6.
To akan dai wannan hasashen da muke magana, wanda ita World Bank ta yi mana ana magana dala biliyan 3 zuwa dala biliyan 9. Amma shi median abun din analysis din shine dala biliyan 6 da ɗuri abinda aka kasa ta rasa ta fannin gonaki, amfanin gona, masana'antu da sauransu.
Wani wanda wannan ambaliyar ruwa ta fara ya shafa ya ce tallafin da ake biya al'umma ba kasafe yake zuwa gun waɗanda abin ya shafa ba. Ya ƙara da kokawa kan yadda gwamnati ta kasa yin wani shiri don kare faruwar ambaliyar ruwan.
Sunana Amir Muhammad Harbo, daga nan jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya. Ganin yadda abubuwan suke faruwa na yanayin salam matakan da ya kamata a ɗauka na hannuwar hakan, har yanzu gaskiya babu abin da yake a fili, musamman ma daga bangare na gwamnati, wanda a nan yankin da nake a jihar Jigawa kusan babu wani abin da yake a bayyane cewa ana yin kokari wajen magance abin da zai iya zuwa ya dawo, musamman a wannan shekarar.
Kome gwamnatin Najeriya ke yin kan hasashen ƙara samun mummunan ambaliyar ruwa a daminar bana.
Yanzu dai abinda na farko abinda muka yi shine mu fitar da wannan report. Na biyu kuma wannan abu ne na haɗa kai da gwamnatoci na daban-daban, a gwamnatoci daban-daban da gwamnatin tarayya da ta jahohi da ta ƙaramar hukuma da ma'aikatu daban-daban waɗanda suke da wannan hurumin, dole za a zauna a haɗu a ga yanda za a iya magance ko kawo sassaucin faruwar wannan abu da ake hasashe na wannan shekara.
Jihar Jigawa dai ita ce aka ayyana a matsayin jihar da tafi kowacce samun wannan matsala ta ambaliyar ruwa a bara. Alhassan Bala, murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Alhassan Bala, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com, har ma da shafinmu na sadarwa wato Instagram, Facebook da Twitter. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:14 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin wani a dawo lafiya. Baba Yakubu muke rine daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarta muku a makon da ya gabata, wannan shiri zai duba alƙaluman hatsarin ababen hawa a ƙasashenmu, inda aka samu sama da mutum 2,000 da suka mutu a Ghana ta hatsarin ababen hawa daga Janairu zuwa Nuwamban bara. Haka zalika za mu duba alƙalumar a sauran ƙasashen yankinmu. amma kafin nan za mu ci gaba da wata tattaunawa mai muhimmanci da muka faru da shugaban hukumar Rosati ta kasashiyar jihar Ogun, Ahmed Umar Yaddu. Mun tattauna akan batutuwa da dama a baya, kamar batun cancantar bada lasin da horar da direbobi da batun haɗin gwiwa da kungiyar BIO da ma 'yan sanda. Amma a yau za mu tashi ne daga batun direbobin da ba san alamomin kan hanya ba da kuma matakin da hukumar ke ɗauka a kansu. Ga dai tattaunawar da wakilin mu Hassan Umar Tambuwani.
To, kamar yadda buga maka da farko, shi wannan jadawalin na koyar da kuki wannan manhaja da koyarwar jadawalin yana ɗauke da duk wani abubuwan road signs da road markings. Akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne markings ɗin, sannan road signs wanda kuma ake kafewa haka.
Kamar alluna haka.
Kamar alluna.
Kamar a nuna hoton shanu wurin da za su tsallaka.
Haka. So kaga duk ana akwai duk wannan jadawalin duk ya tanade shi, ana koyar mutane waɗannan. Kuma duk wanda fa ya je makarantar koyon tukin motar na yadda ya kamata duk zai san irin abubuwan. Sannan kuma yana so ka sani cewa su waɗannan alamomin na haya. To an yi su ne based on United Nations Conventions, ilo watar jejjeniya ta
yarjejjeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Sai dai language wanda zai ɗan bayyana menene yake yawa a ɗan bayanin shi a ƙasa ya babbanta, amma alamomin duka duniya ko ina iri ɗaya ne. Kuma an yi la'akari da cewa akwai masu cikin masu tuka mota a masu amfani da haya janari, akwai mutane masu ilimi wanda suka je makaranta, akwai wanda ba su ce makaranta suka yi ilimi ba. Saboda ka an zana su a bisa tsananin ilimi na cewa ko da mutum bai je makaranta ba zai iya fahimtar me ake nufi. Saboda ka mutum in dai gaskiya feasibility ne ba dakiki ba ne sosai zai iya fahimtar waɗannan abubuwan, sai dai in yaƙi ya gane da gangani.
Komanda, da direban da ya je ya koyi mota a makaranta, da direban da ya yi yaron mota kuma ya koyi mota ya iya, a cikin su wane ne kuke gani ya zama ƙwararren direba ya kamata a amince da shi ya tuka mutane?
To ni zan iya cewa wanda ya je makaranta aka koyar da shi ne ya fi iya ƙwarewa, saboda dalilai da dama. Daga cikinsu ka ga mutumin da ya ansa shi a cikin class, a cikin aji an koyar da shi, kuma wanda suka koyar da shi ne experts ne, ƙwararru ne, kuma an koyar da shi bisa ga jadawali wanda yake masu ilimi suka tsara shi bisa ga amincewa da dokokin ƙasa. To amma kuma wanda ka ga ya je ya yi karen mota, to ka ga akwai abubuwa da yawa na kurkanci ba wai tuki ba kawai da aka koya mashi. Akwai ƙeta, akwai rashin ganin tausayi, akwai rashin bin dokoki da sauransu. Kaga irin wannan abubuwa duk su suke kawo matsaloli. Kowa ya san da cewa karen motoci da sauransu matsaloli ne, wallahi ba wai ga abin nan haya ƙasa ma gaba ne. Saboda haka ana koya musu ba wai tuki mota ba kawai, har da waɗansu abubuwa wanda su ba dace ba ana koya musu. Saboda haka wanda ya je makarantar nan hakikanin gaskiya ya fi cancanta.
To amma wasu mutane suna ganin cewa idan mutum ya yi yaron mota ko ya yi karen mota ya koya hanyar iya mota, hayar zama direba, to zai fi sanin lafiyar mota dan gyare-gyare a cikin jikin mota, amma wanda ya je makaranta ba zai san waɗannan lafiyar mota ba.
Ito ba zan kuma yadda da wannan ba, saboda ba wai koyon mota kawai ake koya ma mutanen nan ba a makarantun nan na koyon mota, har da lafiyar mota ana koya musu, duk yan basic vehicle maintenance ana koya musu, gyara dai wanda bai fi karfi ba, wanda ba za a ce sai bakanike ne zai yi shi ba, duk ana koya musu. Irin su canza injin oil ne, tire ko ku a kana jin wani kara a mota kaza, to yana iya kaza ne da sauransu, duk ana koyar da su. Saboda shi tuki abu ne wanda ke bukatar total hankalin mutum gaba ɗaya, natsuwa ta yi, ka amfani da hancinka ka ji wani kauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota din, yana hita daga cikin motan, daga motan ka ne ko ku a daga motocin da kake haɗuwa da su ne, a ko ku ka ji wani irin kara abin nan kara wanda yake baka saba da ji ne ba, wanda ke shin daga tayoyi ne yake zuwa ko daga cikin injin ko ku daga ina, no ko ku so many things dey so ko ka jona bana gingedi karkata haka da sauransu. So duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan, saboda haka wannan makarantar ta fi abin nan. Amma kaga shi karen mota shi yana can baya ya makale babu ran shi, wani lokaci ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake, wasu ma suna faduwa, sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya faɗo ba, sai a zo ma a rasa a gaggawa kawai a rasa sanin tawa ya ce shi wane ne ma, you know, wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin rosati su ya ga cewa wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su, amma dai zuwa rosati kaga duk wannan Allah ya kawo sauki wannan, ko da karfe nawa da ya abu ya faru ana kira mu rosati su su dauke mutum a je a adana shi.
To madalla a nan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar Road Safety a jihar Ogun Ahmed Umar Yardu da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓin shugaban himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi. Bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya a tafin hannu.
To madalla sai a kasance da shirye-shiryen muryar Amurka domin jin dukkan labarai na zaɓe mai zuwa a Najeriya. To yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To saƙonmu na farko a yau cewa ziyarar ɗan takarar kujerun shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta PDP wato Alhaji Atiku Abubakar da tawagarsa suka kawo jihar Kebbi. Fatan mu ayi taro lafiya kuma a kammala lafiya da fatan kuma Allah ya yi mu zaɓi nagari amin. Saƙo daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Aliyu Mustapha taka lafiya da Sani mai lange-lange ya wuri da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma da tukur baban rediyo matankari. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Hamidu Kalallabuwa jihar Difa. Ya fara da sallama ya ce yana fatan kowa yana lafiya. Ya ce zuwa ga shugaban ƙasarmu Nijar Bazoum ya kamata ya samu wa marasa aikin yi. Gaskiya rashin in aikin matasa bai dace ba da fatan ya ji wannan kira na hawa. Wato sai mu ce amin. Sai kuma saƙo da ya fito daga Nazifi Ibrahim Rigan Malam Shagari da Faruk Mahe Karo ga Sokoto. Suka ce a matsayin ƙasa mai ƴanci kuma gwamnati wadda aka zaɓa bisa tafarkin demokradiyya, ya kamata gwamnatin Najeriya ki duba al'amarin canjin kuɗin nan. Wallahi mutane na shan wahala a bankuna, don Allah ku ƙara wa'adi CBN. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce haƙiƙa yau saura kwana uku a daina karɓar tsaffin kuɗi a Rajau. A Rajau tuni masu shaguna sun daina karɓar tsaffin kuɗi, wanda hakan ya sa yunwa ta fara ta gayyar jama'a. Domin da kuɗin da kuɗinka sai ka je sayan abu a ce ba za a karɓa ba, gashi kuma babu sababbi. Allah ya kyauta kuma ya ji ƙanmu ba don mutu ba. Amin. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Malam Hussaini Dangwa ta Karasuwa daga jihar Yobe. Shi ma ya fara da sallama ya ce wallahi ban yi mamakin ihun ba ma yi da al'ummar Katsina suka yi wa shugaba Buhari ba a wata ziyarar gani da ido da ya kai jihar da nufin ƙaddamar da wasu ayyuka da gwamnan jihar ya yi. Dan mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Ganin yadda ya kwashe kusan shekaru bakwai yana mulki, amma har yanzu ba wasu matsalolin da ya kawar musu, kullum dai sai ƙara faɗaɗa yake yi. Don haka muna addu'a wannan zaben na shekara ta 2023 Allah ya ba mu shugabanni nagari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu. Amin. Sai kuma saƙonmu na gaba ya ce muna turda Allah wade bisa kwancin rayuwa da gwamnan babban bankin Najeriya ya sanya mu ciki. Wai mutum da kuɗinsa ya wuni da ya kwana bai ci ba, tsaffin kuɗi ba sa karɓuwa, sabbin kuma babu su. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana canjin shugabanci a zaben 2023. Saƙo daga Kawo Mai Ruwa Bajoga da Kwamar Adamu Abubakar Bajoga. Sai kuma saƙonmu da ya fito daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunusu Maɗatai da Mamman Sani Dauda da Yaro Buniya garin Malam da Malam Kurra garin Sarkin Noma jihar Damagaram. Suka ce VOA Hausa muna so ku ba mu dama mu yi kira ga mai girma shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Ya kamata ya zauna da ƙungiyoyin 'yan kasuwa domin a shawo kan matsalar da ke musu ci musu tuwa kwariya. Muna fatan Allah ya kawo mana saukin tsadar rayuwa da suke cikin Niger da Najeriya ma baki daya. Sai kuma wani sakon haɗin gwiwa shi ma da ya fito daga Babandiman Mambandi tare da Alu sarkin yakin Nima da Tasiu Ungwatudu da Adihir Zakin Soyayya. Suka ce da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan VOA Hausa. Saye da sayarwa sun tsaya cak a Najeriya sakamakon karancin sabbin kuɗin naira. Mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, muna kira zuwa gare ka dan Allah dan manzo a ƙara wa'adin karɓar tsaffin kuɗin naira. Talakawan na cikin damuwa musamman na karkara. Allah kawo mana mafita. Amin. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa kai hari akan bayanan sirrin hukumar INEC da masu kutse ke yi. Babban barazana ne ga zaɓukan da ke tafi a Najeriya. Da fatan mahukuntan za su tashi tsaye wajen takawa masu kutsen birki. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugabai himma mai tausayawa al'umma.
Albishirin ku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a cigaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya a tafin hannu.
To wannan haka yake da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karin a takaice.
Ministan kula da harkokin tsaron Birtaniya ya sanar a yau Asabar cewa akwai yiwuwar sojojin Rasha 300 sun jikata a harin da aka kai musu a sabuwar shekara a Makivka kusa da Donetsk a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar ta kyautata cewa an kashe mafi yawan sojojin ne ko kuma sun ɓace ba wai an jikata su ba ne. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce a yayin da takwarar aikinta ta Rasha ta ɗauki matsayin da ba kasafai take yi ba na bayyana abin da ya faru, inda ta ce sojojinta sun sha kashi sai dai ta ce sojoji 89 ne kaɗai aka kashe. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce ya yiwu Rasha ta duba cewar ba za ta iya yin shiru a kan harin ba saboda kwamandojin Rasha na fuskantar kakkausar suka saboda abin da ya faru. Wani hari na harbin bindiga da aka kai a birnin Kudus a yau Asabar ya yi dalilin jikata mutane biyu. An kai harin ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan da aka harbi mutum 7 a wani wurin ibada da ke wajen birnin Kudus lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar Juma'a kafin 'yan sanda suka isa wurin inda suka kashe maharin. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa 'yan sanda sun harbi wanda ya kai harin na yau Asabar amma babu bayanin zahirin halin da yake ciki. A ranar Alhamis ne samame da wani jirgin saman sojojin Isra'ila ya kai a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin ya yi dalilin kashe mutane 9. Wannan ce ɗaya daga cikin munanan rana da aka gani a shekaru masu yawa a gabar kogin Jordan. Jami'ai sun nuna damuwa akan cewa harin na iya nuna fara karuwar hare-hare a Isra'ila da gabar kogin Jordan.
Masu raro da haka ne muka karshi shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a gugun Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Madina Dauda da muka kawo muku shirin tare daga ofishin mu na Abuja, sai Salaman Abu wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.